yau da gobe
daga murya Amerika a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mata Alpha Radio, sannan kuma za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Maryam Dauda. A yau Talata 26 ga watan Maris na shekarar 2024, shirin yau da gobe zai leka kasar Kamaru don tattaunawa akan batun magungunan gargajiya. Sai a gyara zama domin jin wannan shirin na yau da gobe. To galibi idan aka ji batun magungunan gargajiya sai a ga kamar wata baiwa ce ko kuma sana'a ta masu manyan shekaru. Amma a yau za ku ji yadda wani matashi ya rungumi wannan sana'ar. Ba tare da bata lokaci ba, za mu fara da jin tattaunawar da wakiliyar muryar Amurka ta yi Maimunatu Sado da likitan gargajiya Dr. Ahmed Amayu da ke garin Duwala a kasar Kamaru.
Masu sauraron, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan lokaci cikin shirin yau da gobe, wanda za mu tattauna ne da kwararre ta bangaren magungunan gargajiya ko na ce likitanci a gargajiyance, wanda zai gabatar da ganshi nan da an jima kaɗan. Kuma sanin cewa harkar likitanci na a gargajiyance mafi akasari mun san manyan mutane ne ko kuma dattawa ne suke wato suke cikin wannan harkar, amma kuma yanzu mun samu akwai wato matasa daga ciki, to daga cikin wannan ne na wato zakulo wannan matashi wanda zai zo ya bamu bayani akan wannan harkar din. To da fatan za ku biyo mu sau da kafa gani yadda wannan hirar za ta kasance tare da wannan matashin din. Dr. Barka da kasancewa ko na ce sake kasancewa tare da mu. Kasancewa ba karo na farko bane. To amma yau wato zabo bibiye yanayin tafiyarka akan wannan harkar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malama Maimuna, mun gode da gayyatar mu a wannan shiri yau da gobe.
To malam, kana iyaka gabatar da kanka, wani ne kai kuma me kake yi a halin yanzu?
To sunana Dr. Ahmed Amayo, ina nan a mazauni a garin Duwala a Jamhuriyar Kamaru. Kuma ni wato matashi ne mai wato aiki akin abin da ya shafi itace wato kayan magunguna na ake shi ne wato musamman aikin da nake. Akwai waɗansu harkoki kuma da nake yau da kullum a gefe, amma dai abin da na fi yi yanzu wato shi ne wato sarrafa magani. Kamar da aka sani wato muna da wato magunguna da yawa wanda itatuwa da suke da wato amfani a wato lafiyar mu. To mu ko mun karanci yadda za mu sarrafa wannan magunguna su kasance wato su yi mana amfani a game da cututtukan da muke tare da shi.
To Dr. Ahmed, me ya jawo hankalinka ka kama wannan sana'ar na sarrafa itatuwa a maida su su zama magunguna?
To wato muna iya cewa sama da shekara 15 zuwa 20 wato mun kasance a cikin kungiya na wato masu yada amfanin magunguna da yake zuwa iga kasashen wato waje musamman Amerika. da wato yake zuwa kuma mutane suna wato yin wato taro na sanar da mutane yadda wato wannan magunguna yake kawo tasiri a wato tasiri a lafiyar mu wato mu in Africa. To kuma wannan kuma an nuna cewa wannan magunguna ba wani abu bane, wato itatuwa ne ake hadawa saboda a zamar da shi magunguna. To iga nan ne wato hankali na ya koma akan cewa me zai hana mu muma wato kasance muna da wato itatuwa. Mun san a lokacin kakannin mu dewa suna amfani da wannan itace na wato kawo wato sauki ko kuma neman kuma lafiya ga wato cututtukan da muke tare da shi. An san akwai sassaƙin da ake yi, akwai su jijiyoyi, akwai su ganye, akwai su fulawa da ake hadawa, kuma alhamdulillah na samu kuma sauki. To shine wato tun wannan lokacin mun samu wato wannan tunani, amma da yake bamu da ilimi zurfi a ciki ko bamu da hali, to shine wato muka dan ba da lokaci na koyo na nema ha da bincike har zuwa wato ga wannan lokaci wato nan da wato shekaru biyar da suka wuce da muka fara kenan shiga wato daji wato hira da wanda suke da wato sani akan wannan. To mun kuma mun je mun karanci yanda wato za a hada magani da za a sha da ba za a samu illa ba a jikin mutane. To hakan dai muka soma da kadan kadan har Allah ya sa wato mun shiga wato manyan makarantu na koyar da wannan wato harkoki yanda ake hadawa, yanda ake zamar da shi wato kaman su kwaya, yanda ake zamar da shi siro, to dai da sauransu. To a hanan ne wato muka shiga cikin wannan harka. Yau mun kasance muna wato daya ga cikin wanda suke sarrafa magani kuma ta hanyar wato hanya ta wanda aka kore ta wato hada wannan magunguna.
To Dr. Ahmad, shekaru nawa ne kuka kwashe wajen karantar wannan sana'ar din na sarrafa itatuwa da ganyayyaki da su fulawowi a maida su magunguna?
Eh, to a gaskiya mun fara da amfani da wato itatuwa ko kuma magungunan da waɗansu suka sarrafa. Anan ne muka fara, anan sai mun ga akwai gazawa a ciki, akwai abubuwan da ya kamata a ce an yi ko kuma an ƙara a cikin wannan wato harka. To anan ne mu kuma muka ce ya kamata ya dace mu je mu nemi ilimi. To mun kwaje sama da shekara biyar muna ciki wato neman wannan ilimin da ake sarrafa, kuma wannan ba a fili guda ba. Mun kasance mun yi wato wannan karanci-karanci da kuma bincike a Najeriya, mun ci kaman Benin Republic, kaman su Niger, kaman su Burkina, kaman Kamaru. To duka wannan wato oje ne da muka je muka bibiya, muka nemi yanda za mu wato karanta kuma mu karu kuma ga ilimi yanda za a sarrafa wannan magungunan. Dai za a ce dai sama da shekara biyar muke wannan wato koyo da kuma bincike akan wato itatuwa mu na Afrika.
To Dr. Amayo, yaya kuke gane cewa wannan itacen ko kuma ganye ko kuma fulawa ko jijiya wannan za ta yi tasiri a jikin ɗan adam? Shigowa kuke yi da wannan ganyen wajen aiki, wajen sarrafawa, sa'annan ku duba wanda ya fi dacewa da jikin ɗan adam, ko dai yaya kuke tafiyar da wannan lamarin ɗin?
Eh, to malama Maimuna, muna amfani da abu guda biyu zuwa uku za a ce. Na farko akwai wato itatuwan da muka samu muka tsinci shi wato tun zamanin iyaye da kakannin suna amfani da wannan itace. To an san wannan ga kuma amfani da yake wato ga jikin mutane ko kuma inda yake waraka akan wato cututtuka. To akan wannan wato za mu iya ci gaba wato da wannan itatuwan da muka samu. To mun san Afrika kaman da lokacin da babu wato magunguna wato na chemis da farmasi wato magunguna da ake yi zuwa da shi ta kasar waje ta Turai. To akwai wato itatun da ake amfani. To ta farko muna wato wannan amfani da wannan sanin da iyaye da kakannin suka bari wato na itatuwa. Na biyu kuma akwai bincike, wato shine wato amfani bincike. Kowane itace muna gane wato akan bincike akwai abubuwan da yake nuna mana wannan magani a jikin wannan magani, ko ta sassaki ko kuma ta ganye ko ta jijiyoyi, ga wato amfanin da yake yi. Muna gane wato shine wato amfanin karatun kenan. Akwai yanda ake ganewa wato ta haka, inda zaka hada ka duba in wannan magani bai da illa a jikin mutum, akwai inda ake ganewa.
Eto a gaskiya kamar yadda muka sani ta bangaren na turawa, wannan harkan likita na wato turawa, muna gani cewa suna amfanin gwaje-gwaje kamar ta jikin berori da sauransu wajen gane cewa wannan maganin zai illa a jikin mutum ko kuma a'a zai iya ya wato ya kawo waraka ga jikin dan adam. To ku ta wata hanya ne kuke bi wajen naku gwaje-gwajen ta yadda za a fi wato gane cancancin wannan wato maganin din?
To kisan wato wannan sha'ani na hada magani sha'ani ne wato da yake dan wuya. Akwai abubuwan da fahimtar shi na dan wuya kadan, saboda akwai yanzu kamar yadda ake yi na beran nan wato na gane cewa idan wannan magani yana ka illa a jikin mutum, ana kiran wannan wato acute toxicity. Ha gani wato idan nan mutum in ya sha wannan magani, menene zai faru ga wato ga jikin shi, da kuma wato yaya kuma zai ji wannan wani illa ne zai kawo mishi. Saboda illoli kuma za a kasha su, akwai kashi guda uku wato biyu zuwa uku. Na farko a gani nan take idan mutum ya sha me yake bi bayan wannan abu ne da zai iya wato ko wato ya kawo ga mutuwa. Akwai wato kwayoyin da idan an sha ma ana wato samun wato matsala da za a iya mutuwa nan take. To wannan zai na farko kenan. Na biyu kuma za a gani akwai akan wato abin wato zai iya matsa mutum, yanda wato kaman ko su gudawa da sauransu, ko kuma amai ko jiri, wannan duka wato za a samu wato itatuwan da suke da dauki da wannan wato wato wannan matsalolin din. To na uku kuma akwai kuma wanda nan take ba a jin komai, ba zai kai ga mutuwa ba, kuma ba zai kawo wato wannan illoli irin su gudawa da sauransu, amma kuma a ci gaba wato shan wannan magani ko kuma a gaba za a samu matsala, kaman ko akwai bangaren abin jikin shi da zai iya mutuwa, kaman ko matsalan ido, kaman abin da ya shafi ko magana, ko mutum zai ji ba wato, ko kuma ta bangare irin su mazakuta da sauransu. Wannan duka wato da ba za a gane yanzu ba, amma akwai wato matsalan da wannan zai haifa wato nan gaba. To shine wannan duka muke wato hada, akwai yanda ake yi a muna da wato yanda muke yi. To kuma a gaskiya shi an hada da wannan wato system da ake yi na turawa, da wanda za a amfani da su bera, da za a gani kuma za a jira. Akwai wanda ake yi wato wata uku ya isa za a san wato karancin abin da ake yi kowane magani wata uku ne. To akwai na wata shida, akwai kuma na shekara zuwa ma wato sama da shekara daya. To wannan ne wato binciken da za a yi. Idan bayan mun yi wannan bincike an ba mu wato mun gane cewa babu wannan illoli, to nan ne kenan ake ba da wato oda cewa da kuma takardar da zai nuna cewa mutum ya isa wato ya fitar da wannan maganin shi, kuma babu wata illa, kuma zai iya amfani ga cututtuka.
Jama'a masu saurare, har yanzu dai ana tare da shirin yau da gobe daga sashen Hausa na muryar Amurka. Ga malama Maimunatu da ci gaban tattaunawar ta da Dr. Ahmed Amayo.
To yau Dr. Amayo, sai muka ji cewa mutane a yanayi da muke tuntuban mutane, sai muka saurari cewa yau mutane sun fi wato karkata ta harkar wato magunguna, ko kuma na ce sun fi karkata wajen neman lafiya ta magunguna, ta bangaren magungunan gargajiya, fiye da ainihi da yadda aka fi wato karkata ta ainihi bangaren magungunan da ke zuwa mana daga kasar waje. Shin me ya kawo wannan canjin din? Da ba a tasirantuwa da wannan magungunan ne, sai dai ko a yanzu ne dai ido ya waye kuma aka gane cewa an fi tasirantuwa da magungunan gargajiya?
To wannan wato wayewa wato al'umma ne, kuma da kasance kuma matasa sun bude ido sun nemi wato yadda ake sarrafa wato wannan maguna suke zuwa mana da kasar waje. Wato kin san yau dama illan da ake samu a game da wato magunguna na gargajiya shine wato rashin sani adadin da wato mutum zai iya amfana da shi, kuma ya yi mishi kuma amfani ba tare da ya kawo mishi matsala kuma a jikin shi. To wannan to mu kuma alhamdulillah abun da muka sa wato akan binciken mu da kuma karatun mu shine mu san wani adadi ne amfanin maganin tukunna, me wani amfani ne. Yanzu an san magungunan da yake zuwa kaman Turai ana kira kaman akwai magani na antibiotic, akwai su abinda anti-inflammatory, antifungic, wato duk wannan wato abubuwan da su suke zuwa su gaya mana wato wannan kaman idan magani antibiotic an san wato abu ne da yake wato saurin wato kawo waraka a game da wato cuta ko kuma ko ciwo. To she kasance mun je mun ƙara ilimi na sanin cewa ga aladin da za mu yau wato hatta a nan Afrika waɗansu idan sun ga wato abin da muka sarrafa na magunguna, idan sun ga kaman abu ne mun fitar da shi a waya ko kuma mun shiro din shi kuma mun ce musu kuma magani na gargajiya, wato suna wato mamaki. To wannan ne aka sani, wannan ne ake, amma yanzu ne yake kuma an dawo ana kuma an fitar da wato waɗansu bangori da yawa da yake kama da wannan magunguna na Turawa. To shine wato al'umma sun mayar da hankali su kan wannan, kuma bayan wannan kuma ana samu kuma waraka alhamdulillah. Yau ya kasance ma ko a asibiti akwai wanda suke amfani suke aiki da mu, wato idan sun kasance sun duba magani sun cuta ya kai cuta kuma ba a samu wato wannan solution, ana iya wato gayatar mu kuma mu gawo mun fahimci wannan cutan, muna iya cewa ko za mu iya ko ba za mu iya ba. To nan ne wato abin ya kawo yanzu an soma wayewa. Za a ce ma har yanzu ma wato waɗansu basu gane ba, saboda har yau waɗansu suna wato wanda suke da ilimi sosai, wanda suka karanci wato abin da ya shafi scientific, wato na abin da ya shafi na Turawa, har yau ba su wayata cewa mu ma muna da wato wannan amfanuwa da za mu yi da kuma itatuwanmu, saboda mu kawo kuma waraka a game da wato cutuka.
To Dr. Yaya za a yi a ce wato ainihi ta ɓangaren likita na Turawa ba su iya su warkar da wannan cutar da kaso baka ambato ba, duk da cewa ka ambaci kamar na olsa da sauransu, amma akwai waɗanda muka ji suka ba mu bayani akan cewa sun samu waraka game da ainihin cutar kanjamau ta hanyar kuma likitoci na gargajiya. To ya za a yi a ce wayancan bangaren su ce su ba za su iya su warkar ba, amma kuma sai a samu waraka ta bangaren likitoci na gargajiya? Me za ka iya faɗa game da hakan?
To haka ne, kamar da ka ce wato cuta kanjamau Turawa sun nuna wato kuma duniya sun san cewa an nuna cewa wannan cuta ce da ba za a iya wato warkar da shi ba. To amma sai dai ya kasance a bincike da ake yi kuma akwai cutukan da wato su Turawa ne suke kirkirowa. To abinda aka kirkiro kuma za a iya kuma a warkar da shi, to kenan ai ba amfani kirkirar da shi. Wato an kirkiro da shi ne wato na nuna cewa wato wannan cutan sai dai ana ci gaba da shan magunguna kawai, wato amma babu waraka. To mu kuma anan wato mun san akwai ayar Qur'ani da ya sauko ta cewa dukkan kuma cuta akwai maganinsa, kuma an ce kuma mu din wato kowa inda kake kuma duka kana kuma tare kuma da wato maganinka. Wato shine aka yawanta bincike anda yake kuma Al-Qur'ani ne, kuma mun san kuma duk abin da yazo ga Al-Qur'ani babu ƙarya ciki. To wannan ne wato ya bada wato ƙarfin gwiwa na neman wato warak wato neman magungunan da zai warkar da dukkan cuta. to mun san dai ha'in an kira wannan abin cuta, mun san kuma za a kuma samu magani da zai warkar da wannan abin. To nan ne wato muka aka yawanta bincike, to kuma mun tasanje kuma mun samu da yawa wato cikin masu sarrafa magani sun gane cewa ga abin da ake hadawa, kuma alhamdulillah kuma yana warkar da wannan cutuka, kuma mutane na amfani da shi.
To yanzu kuma ga abin da wasu ke cewa game da magungunan gargajiya.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ni ce Hajiya Jummai. Nake son yi dan bayani akan magungunan gargajiya, don gaskiya magungunan gargajiya tana da fa'ida kwarai da gaske, saboda tun zamanin da iyayenmu da kakanne kam da shi muka aka fara, da shi aka fara aka sani ake yi. In dai mutun ya bi akan ka'ida, to in Allah ya yarda zai ga biyan bukata, za a ci ga nasara. To saboda haka ni gaskiya maganin gargajiya yana da fa'ida a guri na, domin wani abin ta asibiti ne za a gani, wani kuma ayi asibitin ba za a samu nasara ba sai an biyo ta gargajiya, sai a ga Allah Ubangiji ya kawo sauki. To ni dai gaskiya na yarda da maganin gargajiya, sai dai waɗanda sukan ɗauka wani lokacin din ne babu abin, ba limit, san limit ne, amma idan ka bi ka'idan da aka ce maka hakan za ka yi, to lallai ne za ka ga biyan bukata bi izinillah. To Allah Ubangiji ya taimake mu akan cututtukan da yake damu gallaban mutane, Allah ibamu lafiya bi izinillah. Ayi wasa da maganin gargajiya.
To kima malama, muna sauraron ki, ya sunan ki, ra'ayin ki game da magungunan gargajiya.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, gaisuwa da fatan alkhairi, barkanmu. Ina gaida kowa da kowa. To ni nace Halimatu Ibrahim, ina so in muku magana kan fa'idan maganin gargajiya. Maganin gargajiya yana da kyau, yana da kyau, amma dai wato bai da dai dose ne kamar na dafta, paske na dafta sai ai maka gwaje-gwaje da aune-aune tukuna, baka maganin da ya tafi da jininka da kuma shekarunka. To maganin gargajiya kuma wato matsalan shi dai in an ce dai ka sha kofi guda, dai ka sha rabi, don wani zaka sha kofi gudan kila jininka bai da karfi sai ya dame ka, amma ka yana da kyau in ka sha, dai yana taimako, yana da fa'ida sosai ma, amma ka sha didi, ka sha ka ga bai dame ka ba, za ka iya ka kara, amma yana da kyau gaskiya maganin gargajiya.
To madalla, mun gode sosai da kasancewa tare da mu cikin wannan shirin din, kuma muna godiya ga dukkanin masu sauraron mu. To da fatan sun ji daɗin wannan hirar tare da Dr. Amayo. Sai wani mako kuma za mu zo muku da wani sabon batu. Kun ji yadda dai hirin ta kasance da Dr. Amayo, wanda mun san a baya wato dattijawa ne suke harkar wannan likitanci, amma a halin yanzu matasa ma sun tashi tsaye wajen ganin cewa sun shiga cikin wannan harka na likitanci a gargajiyance, domin taimakon wato al'umma da kuma kawo musu waraka a rayuwarsu, da kuma nuna cewa wannan wajen ba kawai na dattijawa bane, matasa ma ya kamata a ce sun kasance a wannan wato wajen din, wajen bada tasu gudunmawar din. To a dai na muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai wani mako za mu zo muku da wani sabon shiri ko batu in Allah su ya yarda.
To madalla, yanzu kuma sai fannin kwalama. A yau za mu je Jamhuriyar Nijar tare da Tamar Abari, mu ji yadda ake yin waina tare da bakuwarta.
Assalamu alaikum, sunana Sakina Malam Ado. Yau za mu gabatar da yadda ake waina. Ana yin waina don a yi sadaka, kuma an yi mutuwa 40 ana waina, kuma in ka ayyuka da wanka kana waina, kuma an gwada ka ta ayyuka na to waina ka je biki, duka wannan ana yi.
Waina hatsi, kasur hatsi, ma kasur hoshi sai a zurta,
abba ka ce a rawari tsakin wannan mai tsako a wadda shi kuma sai ka wanki in ka wanke ka bar shi ya jika in ya jika sai a kai shi tahuna a niko ba za ka ba da nika sai ka huda tsaki
bi kake raba kenan
bi kake raba kuma na garin yayi yawa
guda gari guda tsaki
yawa bi ake raba na garin yayi yawa ce guda gari guda tsaki shi ma mai nikan ya sani
in aka ce waina
in aka ce na waina ne to in aka kashi kuma sai a nemi buri sai ka zo ka diba shi ka gyara shi in ka tsince ka gyara ka raure shi kuma sai a zuba min ruwa ka zuba mishi ruwa an yi jika 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 aka tace shi
aka zuba ruwa ina ake sa shi
aka zuba ruwa sai a sa shi a baho ko a rigana
kuma a cikin baho haka nan
a baho kurin in an jika shi ake zuk a baho sai a kawo daro ko roba a sa kasa sai a rataye shi
shi baho
in kuma rigana ce katuwa an kuka zuba sai a kaba babbar tukunya sai a dora aka to daskin wani ya dashe jakkur da shi ne so kuma ga gari an niko sai ka dauko tukunya ka share ka zuba ruwan biri in ka zuba an yi tausa sai ka debo tsakin wannan ka zo ka talga kamar dai talgi na tuwo
cikin birin ake talgawa
cikin birin ake talga in aka talga shi ka rihe shi kana yi kana motsa har ya dahu in ya dahu ya kare sai ka zo ka dauko wannan garin ka tona shi a babban makayi sai a sau babban roba sai a sauye tsakin
wannan talgin da aka
wannan talgin sai a sauye shi a ciki
cikin gari
in aka jima da akwai koshi a rika tona shi ana tona sai ya sanyi salaf in ya huce kuma sai a dauko miciya a rika gamawa ana gama sai ka tuke shi tas ya gamu ya zama gumba ko da kuma sai a gyara wurin makani a rihe kawai aka gyara kan da sa ya yi tsami in an tashi ko da asuba ma daga an tashi kawai a dama ko ba dukka ba ake dama shi sai a dauko makai a rika tsakura a dama in aka dora aka toye halu he a zo a tsakura
amma a dama kamar naga ana sa ruwan kanwa
ana sa ruwan kanwa da ruwan birin sauran da aka bar su ake dama da suka
ne sai a toya ne kina rika sa ruwa
yawa
ruwan birin da ruwan kanwa
da ruwan kanwa da ruwan biri ita kanwa kanta a cikin ruwan birin ake zuba ta
ake jikata
ya rika dama da shi in aka toya aka kare halo sai a kwalho wani inda da yawa ne ba a dama shi duka
to toya wale ya ake toya
ko tan da ko kasko
to
a da akwai kasko sai a dora kasake na laka haka kuma akwai tanda to duk wanda aka samu yana yin waina in ka wanke tanda ka zo ka zazzuba mata mai in manye zahi kuma ka zo ka zazzuba kullun kuma a sa wuta can an jima sai ka juya in ka juya kuma sai ka kawo wani ma daga ba an ka juya ka zazzuba ka yayyafa mata daga sama in aka jima can kaga kaman ta dahu kana iya juyo ta kuma ka danna mata kuyarki in kaga kulli ya huto bata dahu ba sai ka maida ta in kuma kaga babu kulli ta dahu a kwashi wai a zuba wata
to ita waina an ce bata san wuta da yawa ko
bata san wuta da yawa ana sa wuta da yawa baki take sai ta baki kirin ta kone kadan kadan ake sa wuta sai ta jan kurgunin kyau ta dahu ta ba ba algauga bace in ka daga gauga kona ta kake
to wani lokaci wasu kamar wurin dama kullun wasu suna sa kamar albasa haka ko wani abu ko wani attarugu mai soko kwa
ana sawa albasa da attarugu kwarai ku akwai masu sa kuma akwai wanda ba su sawa
a cikin kullun
ake sa kuma wannan ta yi daɗi
to ita wannan waina kamar da me ake cin ta
wannan in ta sadaka ce da sukari suke zuba mutane su dan kula su ci in kuma waina ce aka yi ta sai da yaji in kuma a gida aka yi ta dan a ci dama kun dafa malkunku ko kun yi miyar ku ta nama ko kaji ko jan nama in aka zo aka raba kowa da miyar shi iya a cikin ta gida ce
Kuma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na yau. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni da sauran abokan aiki. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa a sha ruwa lafiya.